Sunana Mohamed Musa Tumala. To, an tattauna yanayin zaman tattalin arzikin duniya kuma yadda za ta shafi tattalin arzikin Najeriya. Kuma an tattauna yanayin tattalin arzikin Najeriya da hali da mutanen Najeriya suke ciki don a doki matakai za su kawo sassauci a cikin rayuwarsu. Abinda aka yi kenan a yau.
Na'am, na san akwai kudin ruwa da ake sanyawa lokacin da aka zo taron kuma aka cimma na yau din.
To, yau an kara kudin ruwa ba don komai ba don a rage yawan kudi da za ta shiga cikin al'umma ta yi hidiman tattalin arziki ba don komai ba hakan takan iya ta rage yawan kudi da yake hannun jama'a kuma in yawan kudin ta ragu farashin ababai da suke kasuwa za su ragu kuma farashin kudin Najeriya wato exchange rate kenan ita kuma ma za ta stabilizing za ta daidaita da yana 18.75 wato kaso 18.75 yanzu ta dawo 22.75 wato an kara abinda turawa suna cewa 400 basis points kenan or 4 percentage points aka kara.
Na'am, ya kike ganin wannan matakin zai yi tasiri a daidai lokacin nan da ake samun tashin farashin dala a kasuwannin bayan fage wato parallel market.
Abinda MPC suka yi zai nuna wa al'umman Najeriya da duniya cewa wannan sabon kwamiti da aka samu ba wasa suka zo yi ba. Sun nuna wato hanya da za su bi su maganta wato hawar farashi a kasuwannin Najeriya.
Ana cewa akwai bankunan da ke sabotajin cin al'amarin dala a Najeriya. Shin akwai wani mataki da bankin CBN zai dauka akan su tunda kuna da sashen banking supervision wato sanya ido akan bankunan kasuwancin kasa?
Eh to duk banki da ta yi abin da ba daidai ba akwai fine da ake musu. Akwai matakai guideline da muka bayar so akwai ababe da za ta nuna abinda bai kamata su yi ba amma in kuma hakan ta faru kuma akwai dan mataki da ita banking supervision za ta dauka akan wannan bankuna.